Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Talata 20 ga watan Yuni na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanin labarin duniya.
To Hawwa, ma'aikatar tsaron Ukraine ta faɗi yau Talata cewa sojojin kasar sun karkafo jiragen yakin Iran marasa matuƙa samfurin Shahid guda 32. India ta ce za ta baiwa kasar Vietnam wani jirgin ruwa na yaki a daidai lokacin da China ke zara ido ma kasashen biyu. Sannan sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yau Talata ya tafi London, inda zai gana da takwarorin aikinsa na Burtaniya da Ukraine.
To madalla, kanin labarin kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa biyo bayan nadin sabbin manyan hafsoshin sojin Najeriya da shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya yi, da dama ana tambayar shin ko wani abu zai iya sauyawa game da matsalar tsaro da ta dabaibe kasar. Za kuma ku ji yadda matsalar sace-sacen mutane domin amsar kuɗin fansa ta addabi wasu yankuna a jihar Bauchi. Za kuma ku ji cewa kasancewar yau ce ranar kula da 'yan gudun hijira ta duniya, muna nan tafi da rahoto a kan haka. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Babali ke gabatarwa. Sannan za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraro idan hali ya yi. Waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin na wannan lokaci, amma yanzu sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labarin duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran. Ma'aikatar tsaron Ukraine ta faɗi yau Talata cewa sojojin ƙasar sun karkafo jiragen yakin Iran marasa matuƙa samfurin Shahid guda 32 daga cikin guda 35 da Rasha ta yi amfani da su wajen kai hare-hare kan birnin Kyiv da wasu biranen ƙasar ta Ukraine. Rundunar sojin sama ta ƙasar Ukraine ta ce an fi mai da hankali ne kan yankin Kyiv. Sarki Popko, shugaban hukumar harkokin soja a Kyiv, ya bayyana ta kafar Telegram cewa jiragen yaki marasa matuƙan sun zo ne ta salo iri daban-daban na gudu, kuma na'urorin gargaɗin tahowar jiragen yaki sun shafe sa'o'i uku suna ta ƙara a birnin na Kyiv. Gwamnan yankin Lviv na yammacin Ukraine, Maxim Kazibik, ya ce Rasha ta yi amfani da jirage marasa matuƙa wajen ruguza wasu muhimman madafun harkokin yau da kullum. Jami'ai a Zaporizhia sun ba da rahoton hare-haren makamai masu linzami da Rasha ta kai kan kayan harkokin sadarwa da na noma. India ta ce za ta baiwa ƙasar Vietnam wani jirgin ruwa na yaƙi, alama ta baya-bayan nan ta ƙarfafa tsaro da ke tsakanin ƙasashen biyu waɗanda ke da damuwa iri guda kan yadda China ke jaddada tasirinta a yankin. Wannan shelar ta cewa hukumomi a New Delhi za su tura jirgin yakin India mai cillo makami mai linzami da barin wuta, samfurin Kobet Yanis Kirfan masojojin ruwan Vietnam, ta biyo bayan wata ganawa da aka yi tsakanin ministan tsaron India Rajnath Singh da takwaran aikinsa na Vietnam Jinar Phan Van Gang a birnin New Delhi jiya Litini. Jirgin cilla makami mai linzamin samfurin Kobet wani ƙaramin jirgin yaƙi ne da aka fi amfani da shi wajen kare gaɓar ruwa, a cewar Rahul Bedi, wani mai fashin baƙi kan harkokin tsaro mai zaman kansa. A daidai lokacin da 'yan gudun hijira ke daɗa fuskantar tsana, Majalisar Ɗinkin Duniya na hidimar zagayowar ranar 'yan gudun hijira ta duniya ta wajen yabawa da gudunmawa da ƙarfin hali na mutanen da yaƙi zalunci, tauye 'yanci da kuma sauyin yanayi da sauran masifu suka raba su da muhallansu. Hidimar ranar ta 'yan gudun hijira ta wannan shekarar tana haskaka fitila kan matsalolin da 'yan gudun hijira da masu neman mafaka kimanin miliyan 35 da kusan rabi ke fuskanta, da buƙatunsu da kariya da kuma damar da doka ta ƙasa da ƙasa ta ba su. Yayin da suke hidimar raya wannan ranar, jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya na kiran da a ƙullo da matakai na ƙwarai na inganta rayuwa na 'yan gudun hijira da kuma ta al'ummomi masu masaukinsu. suna kuma kiran da a samu wasu hanyoyin da za su bai wa yan gudun hijira damar gina makoma ta kwarai gare su da kuma iyalansu.
To madalla an jima kadan Ibrahim zai saki shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu fara da rahoton mu na farko. Inda tun bayan da shugaba Ahmad Bola Tinubu ya bayyana na daya sabbin shugabannin tsaro a kasar, wasu ke tambayar ko me zai sauya game da matsalar tsaro da ta dabaibaye kasar. Wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina na tafi da karin haske akan hakan cikin wannan rahoton da ya aika mana.
Abin da wannan ke nunawa shine yadda shi shugaba Tinubu ya bayyana tsaro muhimmanci. Kusan dukkan ababen da yake yi tun da ya hau har zuwa ga yau da tsaro yake farawa a bayanin
mai bincike kan sha'anin tsaro kuma shugaban kamfanin tsaro na Beacon Consultant Dr. Kabiru Adamu ke tsokaci kan sabbin manyan hafsoshin sojojin Najeriya da shugaban kasa Tinubu ya ayyana a jiya. To amma tambayar da ke bukatar amsa shine shin menene wannan sauyi zai canza kan dimbin kalubalen tsaro da Najeriya ke fuskanta ta kowane bangare?
Kamar yadda muka nuna alkaluman da muka wallafa a report da muka wallafa watan Mayu alkaluman tsaro na makimacin da aka samu dan shekara 10 na baya zuwa ga bana akalla mutum 78 aka kashe. To babu yadda zaka yi in kai amfani da wannan mizani ka yaba ma wayanda suka shugabanci bangaren tsaro a wannan lokacin. To aikin da ke gaban wayannan wanda aka nada ba wani aiki bane fiye da su rage wayannan mace-macen da ake samu a kasa. A kowane shekara akalla ana samu abin da ya kama daga mutum 700 zuwa 1010 ko fiye da haka ma mace-macen. To su rage akalla zuwa 1000 a shekara na farko, haka sai ta ragewa har lokacin da zama ya gari ya zamba zai wuce mutum 100 ko kasa da haka wanda ake kashewa a Najeriya. To shine kadai fa zamu yaba musu.
Wani abin da ba sabin ba shine yadda aka nada tsohon dan sanda AIG Nuhu Ribadu a matsayin mai bada shawara kan sha'anin tsaron kasa, matsayin da a baya aka saba tsofin hafsoshin soji ke rike da shi. To sai dai kuma a cewar tsohon babban hafsa General Yakubu Usman, wannan babu damuwa.
An sa hafsoshin soja da military zance yadda ya kamata. Shi kuma na NSA mai bada shawara wa shugaban kasa akan tsaro an sa tsohon dan sanda. Malam Nuhu Ribadu kwararre ne a aikin dan sanda, a kuma aikin tsaro zance yana da masani. Amma wani lokaci ka san shi tsaro yana da fadi, akwai tsaro na cikin kasa, akwai kuma na gefen kasa da kuma territorial integrity wanda ake faɗa, wato kaman aikin fannin da ya shafi armed forces. To a irin wannan kwa kaga dole ne a samu waɗansu wanda za su taimaka mashi. To a yadda tsarin ofishin shi mai bada shawara wa shugaban kasa akan tsaro ba wai shugaba na sama ne kawai ake duba ba, a'a akwai waɗansu a ƙarƙashin shi waɗanda su ma za su ba shi shawara kafin ya je ya ba shi shugaban kasa shawara. Saboda haka kamar yadda shi shugaban kasan ba wai shine kadai yake daukan wannan decision ba,
kamar kuma yadda tsohon commissioner tsaro na jihar Kaduna Samuel Aruwan ke cewa akwai fatan samun kyakkyawan sauyi kan shanin tsaron a nan gaba.
Muna da yakinin cewa wani abun zai sake fasalin wannan yakin da ake yi da yan ta'adda da kuma yan fashin daji da ma wasu kalubale daban-daban wadda suke damun Najeriya ma baki daya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Ibrahim Garba da ci gaban labaran duniya.
To Hawa, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yau Talata ya tafi London, inda zai gana da takwarorin aikinsa na Burtaniya da Ukraine gabanin wani babban taro wanda zai maida hankali kan shirin kasa da kasa na taimaka ma Ukraine don ta farfado daga galabaitar da ta yi sanadiyar mamayarta da Rasha ta yi. Burtaniya da Ukraine na karbar bakuncin manyan tarukan da za a yi gobe Laraba da Jibo Alhamis. A matsayin wani bangare na hidimar ranar yan gudun hijira ta yau, Blinken da sakataren harkokin wajen Burtaniya James Cleverly sun je rangaji a wata cibiya da ke birnin London wadda aka kafa don agaza ma 'yan Ukraine waɗanda suka tsere sanadiyar yaƙi saboda su samu irin sharuwari da taimakon da suke buƙata ta yadda za su iya dacewa da rayuwar Burtaniya. Bayan tattaunawar bai ɗaya da Cleverly yau Talata ɗin, Blinken zai yi kuma tattauna da ministan harkokin wajen British wato Ukraine Dmytro Kuleba. A ƙarshe yawan man fetur da China ta siyo daga Russia a watan jiya ya zarce na duk wani lokaci tun bayan da Russia ta mamaye Ukraine a watan Fabrairu shekara ta 2022 abinda alƙaluman hukumar custom ta China ke nunawa kenan a yau dinnan Talata. China ta shigo da tan miliyan 9.7 na mai daga Russia a watan Mayu bisa ga cikakken bayanan alƙaluman custom na China. Wato kari ne daga tan miliyan 5.5 na watan Fabrairu shekara ta 2022 da kuma tan 6.3 na wata na biye. Alƙaluman sun nuna cewa China ta ninka yawan man da take sayowa daga Russia kusan sau biyu tun bayan da Russia ta mamaye Ukraine. Wannan ya yi daidai da bayanan alƙaluman cinikayya da aka fitar a wannan wata, wanda ke nuna cewa kasuwanci tsakanin Russia da China ya kai wani mataki wanda ba a taɓa gani ba tun bayan watan Fabrairu shekara ta 2022.
A gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake wayar rahotanninmu. Matsalar sace-sacen jama'a don karɓar kuɗin fansa matsala ce da ta daɗe tana addabar wasu al'ummomi a Najeriya. A can jihar Bauchi ma wasu yankuna na jihar ne ke ci gaba da fuskantar wannan matsala, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana.
Hari na baya-bayan nan shine wanda 'yan bindiga suka kaddamar a cikin kasuwan garin jama'ar headquarter karamin hukumar jama'ar da ke jihar Bauchi, inda suka sace wani hamshakin dan kasuwa da kuma yin harbin kan mai uwa da wabi da ya janyo sanadiyar rasa a ran wani matashi da kuma illata wasu mutanen. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Bauchi SC Muhammad Wakil ya yi ƙarin haske kan batun a hira ta da shi ta wayar tarho.
Abin da ya faru kamar ƙarfe 8:10 na dare, waɗansu bakin haure wanda ba su san su waye ba ne sun zo da yawa a kan mashina suka shiga kasuwan jama'a ne suna harbi akan aiska. To sun yi garkuwa da wani alhaji Sama'ila Magaji da nejin jama'a ne, an kuma a lokacin da suka zo wannan garkuwar a wannan gaba da aka samu labarin abin da yake faruwa a wannan kasuwan, kwamishinan 'yan sanda na Bauchi ya umurci jigiyo na shi'a na jama'a ne da era komanda da duk abin da suke yi su garzaya su ji me ke faruwa. 'Yan sandanmu ba su kasa a gwiwa ba suka garzaya ita wannan kasuwan matsayar su wayannan ɓata garin daga jin zuwa 'yan sanda suka bazama cikin jeji. Yanzu muna bibiyan su a duk inda suke sai mu nemo su.
Shugaban riƙo na ƙaramin hukumar jama'ar Malam Ino Mosha ya ce 'yan bindigan masu tarin yawa sun shigo kasuwar a kan babur ne.
'Yan bindiga suka shigo cikin gari wanda suke da mummun yawa suka rarraba kayuwansu zagayen kusan shi wannan wanda suka ɗauka ɗin da kuma duk wani hudu suka san akwai wani mai makami suka tura wasu kaje suka yi atakin ɗin wannan wajen. Ana idar da sallar mangariba can suka buɗe wuta a cikin kasuwa kuma ranar kasuwa take ci suka harkusa gari mutane suka yi ta gudu wasu suna faɗuwa suna jin ciwo suna ta harba bindigogi sama sosai har ta kawo ga shi da kaddara shi wannan wanda yake kan ciki yana tafiya na ga harbin ya rutsa da shi. Shi kuma wannan ɗan kasuwa da kuma yana da ƙoƙari yadda ya kamata suka zo a nan gun sana'arsa suka ɗauke cinikinsa na wannan ranar wanda a wannan ranar ne ake ba shi bala sun dai yi waya da tabbatarwa iyalansa cewa sun sauka da shi lafiya inda suka nufa. Sun kuma ce su kwantar da hankalinsu su ba masu kashewa ba ne matuƙar za a biya musu buƙatun abin da su. Wannan ne shi ne abin da ya faru a cikin gari ɗin kamar yadda na faɗa.
Wani da na zanta da shi ta wurin tarho mazaunin garin jama'a ne ya yi bayanin abin da ya gane wa idanunansa.
Sunana Hussein na Magaji sarkin ciki. Da misalin ƙarfe 8:15 suka zo su bakin shago. Eh kasuwa ba ita shagonsa ba. Bayan ya fito daga sallar isha to suka zo suka same shi suka ce masa saka ya shiga ya fito da su biyu sai suka shiga shago. Ya shiga shago ya shiga shago to ai sun gama kusan sun gama sabe din gurin sun yi reji sun kakkasu a gurin kawai kinan suka buɗe wuta. Da suka buɗe wuta jama'a da suka ji harbi ya yi yawa kowa ta kansa yake yi. Ya shiga shago mutum biyu suka bi shagon ya suka kwantar da mutanen shagon gaba daya. cinikin da aka yi na wannan ranar da balar da aka kawo na wannan ranar gaba ɗaya suka yi samu buhu suka juye
haka ce sun bude wuta sai wanda yake kowar saransa ko samun rauni haka
ya koyi yaro guda ɗaya shi ma Allah masa cikawa yaron zai kai kimanin shekara 14 ko 15 tabbas sannan kuma akwai wanda arkajiya sa same su sun kai mutum biyar ɗaya yanzu haka na iya kwanta a FMC a Zare
wani ga nau kenan da bayanin yadda ya ga ɗan bindigan suka yi jirar mikiya
a kasuwar
Jimare Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria.
A gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoton yanzu kuma sai rahoton mu na gaba da ya fito daga jamhuriyar Niger inda albarkacin kasancewar ranar yau rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin yan gudun hijira a matsayin ranar na yan gudun hijira ta duniya. Wakilin sashen Hausa na murya Amurka Haruna Mamman Bako ya aika mana da wannan rahoton akan haka.
Albarkacin ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a yau 20 ga watan Yuni ta yan gudun hijira. Kusancewa yan gudun hijira ne da suka arcike daga tarayyar Najeriya domin neman mafaka a jamhuriyar Nijar musamman akan iyakar birnin Kwani da jihar Sokoto. Ke ci gaba da yin bayanin abin da ya sa suka yankike daga kasar su inda yan bindiga ke cin karan su ba babbaka suna karya ba gaba ta hanyar satar dukiyar jama'a da kisan mutane da ma garkuwa da su da ma arcewa da dabbobin su tare da kone garuruwan su. Fulani ne mafi akasarin yan gudun hijira saboda bangaren Najeriya a wannan iyakar dukkan ba fulatanin da aka gani to dubunsa ta cika ko a sassare shi ko kuma a kona shi. Wani dattijo dake gudun hijira daga Najeriya zuwa birnin Kwannin jamhuriyar Nijar ya yi mini karin bayani.
Abin da ya koro mu nan illela zaman fadan Fulani da Hausawa to shi na mun ka gudun hijira mun ka komo nan Kwanni. Lalle isu nike a muna samun kula sosai koi zaman lafiya lalle ni jira koi zaman lafiya lalle yaran mu yanzu nan suna zuwa karatu bisa lokacin da muke can lokacin can ba su zuwa karatu amma nan suna zuwa karatu kai da kai saboda tashin hankali na can.
A cewar wata mata ta gudun hijira babbar matsalar su ita ce rashin samun ingantaccen wurin zama.
Muna gudun hijira da illila abinda matsalar mu gurata dai nan dai muna zaman dai yau mai ruhana shi kadai na da matsalar mu ba ta matsala ko tsalawar zamana kenan shikenan iyo mun ka bukatu mun gure mai bukatu wani sai kawai sai mun tashi mun kuma wani waje kuma mun yi rawa akwai tsalawar zamana iya akwai matsala kwa ta waran zawo.
A wannan iyakar akwai masu gudun hijirar tafi da gidanka suna guda nowa da daddare domin kwana a jamhuriyar Nijar kamin su koma da safe a garuruwan su saboda fargabar abkawar yan bindiga wa rayukansu yayin da waɗansu suka ɗauki hayar gidaje a Nijar suka dawo gaba ɗaya da su da iyalansu da zama. A cikin wannan yanayin ne kungiyar ƙasa da ƙasa ta Red Cross ko kuma Croix Rouge a faransance ke kawo wa yan gudun hijira a wannan iyakar tallafi.
To ni Alhaji Aliyu Umar, president du comité sous régional de la Croix Rouge na jitanan birnin Kwani. Lalle yau yan gudun hijira suna cikin tunani na jama'a da dama. Muna Kwani mun jima muna al'akari da hakanan muna da yan gudun hijira nan da nan Kaura da kuma Bazaga. Bisa ga hakanan mun yi recensing su da mun kai san sai kin su kan mun san ko mutun nawa ne kana bai da su sau da ƙafa ko taushi. Gudunmuwa da ta yi musu shi na da yawa da kuma akwai gudunmuwa bisa horon da an kai ma mata wajen ɗinke-ɗinke akwai kayayyaki da an kawo musu na wasu ayyuka akwai kuma hatta yanku an kai musu na kuɗi wanda za su iya su biya hayar gidajen da suke kwanakin bayan mun kai wannan daga nan har ba zaga duka haka nan ne abun mun kai shi duk inda suke dai ana kawo musu taimako sosai sosai kun ba ƙarya mun kai za ku taushin muna bisa ga haka nan kamar ba ruwanmu da ko mutum nawa gare ka dai magidanci kake yan gudun hijira suna kamar wannan da wanda muka kawo ma taimako sosai mun ɗauki menaj kuma wani ci ma shafi da fami menaji ɗari.
Yan gudun hijira a wannan yanki ba za su iya kare kwararowa a jamhuriyar Nijar daga Najeriya ba muddin yan bindiga na ci gaba da abkawa jama'a da ma nuna kyama da ake yi wa wani bangaren al'umma. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Haruna Mamman Bako. Jama'a kada dai a shafa'a na sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koyaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma tashinhausa.com. Yanzu kuma sai a saurari shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma nadi na fi gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun kawo muku dalilan da masu sharhi kan harkokin noma suka ce su ne suka sa kasar Ghana ta shigar da shinkafa da ta kai ta dala miliyan 560 a bara. To ko shin wani tasiri shigar da shinkafar zai yi ma tattalin arzikin kasar? Kasancewa da dala Amurka ake siyo shinkafar daga ketare. Dr. Najib Ibn Hassan, sharhi kan harkokin tattalin arziki, ke ma wakil Muhammad Adam karin bayani.
Ka duba yanayin kana muna kashi kudi mai tari yawa mai dubin yawa kan wurin kawo shinkafa cikin kasa. In ka duba import wage bill, kukun da gwamnati kashewa akan sun kaya waje na shinkafa na sama. Wani ke nuna kamar akwai damuwa kwarai da sababin wani kuma CDE kullum yake ta faduwa akan dola. Don kowane lokaci ana neman abinci, ya kamata a je ana neman kudi a je dola a je a kawo abinci waje. To yawan neman dola na sa karfin dola ya tashi, shi CDE ya mutu. To mutuwan CDE kuma ina ga kowa ya san abin da ke tafiya ga rayuwarmu. So shi kamata ya yi a sani za a yi a magance wannan importation ko kawo shinkafa cikin kasa. Sannan kuma na biyu kuma a kawo abinci waje yana cikin, in ka lura idan an samu ku economic sanction. Economic sanction shi ne kamar takunkumi, in an samu takunkumi na wurin batun tattalin arziki, to yana samun tasiri don zan yi wayan ku yawa duk wanda za ku mika wuya. Ina ga India wani shekarun da ya wuce kadan an taba samun wani irin takunkumi na tattalin arziki. Ya samu tasiri cikin kan India kun lokacin inda suka yi rantsuwa ba za su je na batun noma ba, suka mai da hankali hannu ma har yau India tana da tace da kanta. Kado ya population India nan zuwa July India za ta fi China yawa, amma duk da wannan India tana ce da kanta. Sannan an kawo Japan ta za ta sai shinkafa waje, ya fi mata sauki da ta yi noman shinkafa cikin Japan, amma ta kiya tana faman yin noma shinkafa da tsada cikin kasanta. Don saboda duk kasan da bai kubuta ga bari yunwan abinci ba, to babu alamar wani kasa ya ci gaba. So shi kasa ya kamata ya dogara akan shi wurin abinci. In kasa na dogara kan wani kasa kan abincin cinta, to wani kasa na ko muskila. To da wanne Najeriya suka mai da hankali wurin batun noman shinkafa da noman abinci, har yau kai Najeriya ba ta san abinci shinkafa waje, kuma shinkafa waje kuma bai shigo mata. Don da Najeriya, population Najeriya ya lunka gana wurin 30 ko 40 times, amma Najeriya tana cin abinci ta kasanta har ta ba wasu kasashe ma anin taimako abinci. To wannan ya kamata mu mai da hankali cikin batun noman kasa, noman shinkafa. Sannan in ka lura kuma idan muka bari muna kawo shinkafa waje ya yi yawa, to yana kashe mu manoman mu ne. Manoman shinkafan mu wanda suke cin Ghana, Ghanaians masu noman shinkafa yana kashe su ne. Don daya shi zai yi noman hannu ne, ba mashin zai ba. So noman hannu yana sa kaman cost of production ya je sama, ko bashin zai wurin noman yana zuwa sama. So shi ya kawo abincin kasuwa kuma zai tsada. To na waje kuma last scale production ne, masu man shinkafa na kasan Turi last scale ne. So shi shinkafan ya zo na farko ga sabta ga arha, to kowa zai waiwayi shinkafan waje ya bar na gida. A wai ga shi kamar manoman na gida mun rasa su asara kamun, kuma in an rasa manoma sun kasa ma'anar shi ne akwai unemployment. Za su bar kauyuka su zo cikin gari neman aikin yi, ba kuma aikin yi. Shi kawo pressure kan infrastructure ko kuma kan gidaje da wurin ruwa da hospital da ke cikin babban gari. To saboda shi kamata ya mai da hankali wurin batun noma sosai.
To ran kai dade Dr. Najib Ibn Hassan, mun ji irin tasirin da shigo da abinci daga kasashen ketare yake yi ma wato tattalin arziki na kasar Ghana. To ga yanayin kasar Israel ta sanar da cewa za ta taimaka ma Ghana ta kasance ɗaya daga cikin jerin kasashe da za su ringa yin dogaro da kai wajen noman shinkafa. Shin kana ganin in Isra'ilan ta iso nan kasar Ghana ya yi taimako kuwa sa'annan wani shawara za ka bayo gwamnatin Ghana kan wannan al'amarin domin ganin wannan yunkuri da Isra'ila ta yi ya haifar da natija mai kyau?
Zuwa Isra'il babu laifi bane. In dai gwamnati ya zauna policy da zai taimaka zai yi, shi ne farko gwamnati ya kokari ya kawo university lecturers wanda suke batun noma manoma a zo da su, a kawo kuma manoma kuma na kauye wanda suke noma shinkafa kauyawa wanda suke noma a tattara su duka su taimaka masu Isra'il ya so wurin batun noma, don Isra'il ba san batun kasar mu ba, ba san batun yanayin mu ba, weather ko environment mu ba, to dole mu samu namu expert masu ilimi na agric na noma na kasa cikin university da kuma masu noma kasa a kawo dukan su tsaro su Isra'il ya so a su bai shawara yanda zai mu cimma gurin mu. Sannan bi kuma idan ayi noman kuma kar gwamnati idan kuma abincin ya fita waje haka, don ba kwaya zai yi an yafa da kasar mu ayi noma an ji an sai waje, a idan ai shinkafan nan to shinkafan nan mu duba nawa muke so cin kasa, muna son kwanti nawa ne, to wannan kwantitin nan a bar cikin kasuwannin mu ya so sauran nan a export ko a kai waje, shi ne kamar yanzu ba shi za mu yi kawo shinkafa cikin Ghana ya sauki. Sannan kuma wanda kuma aka kawo kuma an yi kuma samu kuma an saye waje an samu one foreign exchange ko dollar kudin cikin kasan, so shi na ga wannan take ta bin ce ya kamata aiki nan.
Masu sauraro, anan za mu lasa cikin wannan shirin namu, idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Dr. Najib Ibn Hassan da kuma wakilin Makumasi Hamza Adam sai kuma Julie Ledes Gresham da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe a wannan lokaci, wato labaru a takaice.
To a takaicen, ma'aikatar tsaron Ukraine ta faɗi yau Talata cewa sojojin ƙasar sun kakkaɓo jiragen yakin Iran marasa matuƙa samfurin Shahed guda 32 daga cikin 35 da Rasha ta yi amfani da su wajen kai hare-hare kan birnin Kyiv da wasu biranen ƙasar ta Ukraine. Rundunar sojin sama ta kasar Ukraine ta ce an fa'a wato mai da hankali ne kan yankin Kyiv. India ta ce za ta bai wa kasar Vietnam wani jirgin ruwa na yaƙi, alama ta baya-bayan nan ta ƙarfafa tsaro da ake yi tsakanin ƙasashen biyu waɗanda ke daɗa damuwa kan yadda China ke jaddada tasirinta a yankin. A daidai lokacin da 'yan gudun hijira ke daɗa fuskantar tsana, Majalisar Ɗinkin Duniya na hidimar zagayowar ranar 'yan gudun hijira ta duniya ta wajen yabawa da gudunmawa da ƙarfin hali na mutanen da yaƙi zalunci, tauye 'yanci da kuma sauyin yanayi da sauran masifu suka raba da muhallansu. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yau Talata ya tafi London, inda zai gana da takwarorin aikinsa na Burtaniya da Ukraine gabanin wani babban taro wanda zai mai da hankali kan shirin ƙasa da ƙasa na taimakama Ukraine don ta ƙarfafo kotu ta farfado daga galabaitar da ta yi sanadiyar mamayar da Rasha ta yi mata.
Masu tsaro da haka kuma muka kaga ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma an jima da daddare idan Allah ya kai mu da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, wato ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za kuma a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Garba da ya karanto labaran duniya, da Dadi Balawi da ya bada umarni, da ma injiniyan namu na wannan lokacin Hawa Sharif, ke muku fatan alheri. Sai an jima idan Allah ya kai mu.